Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Masu ran mu jamhuriyar Niger suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da Murya Arewa da Alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Masu na'urar computer suna jin mu yanzu haka da muke gabatar da wannan shiri ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariya ta Litinin 28 ga watan Maris shekara ta 2016 da fatan kun wuni lafiya. Sahabo Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da kuma sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shiri. Ga kanun labarai.
Ana ci gaba da jimamin wato harin kona bakin waken da halaka mutane 70 ciki har da kananan yara 30 a Pakistan. A yau Litinin masu gabatar da ƙara a Brussels sun ce sun tuhumi wasu mutane uku da laifin haɗa kai da kungiyar 'yan ta'adda. Gwamnatin shugaba Umar al-Bashir ta musanta zargin yin amfani da ƙananan yara a matsayin sojoji a Sudan.
Kanan labaran kenan. Yau majalisar haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Najeriya za ta zauna domin sake nazarin dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Kungiyar 'yan kasuwa tana kira da gudanar da bincike dangane da yawan gobara a kasuwannin jihohin arewacin Najeriya. Sannan mu je abin da ministan ƙasa yake cewa kan muhalli da yake cewa wato dangane da matsalar makamashi. Za mu kawo muku shirin ilimi garkuwar dan adam, amma yanzu sai a gyara zama a ji cikakkun labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. Kasar Pakistan na ci gaba da jimamin mutuwar akalla mutane 70 a wani harin kona bakin wake da kungiyar Taliban ta kai jiya Lahadi a birnin Lahore dake gabashin kasar. Harin dai ya kai kaici kristoci ne kuma hukumomin kasar sun ce wakilai a kallaka wato sun ce yara 30 ne suka barasu a waɗannan harhare. An kai harin ne a wani wajen shakatawa wanda ya cika makil da jama'a waɗanda mafi yawansu kristoci ne marasa rinjaye da ke bukukuwan Easter. A yau Litinin wani kakakin soji ya ce an gudanar da bincike kuma ya zuwa yanzu an cafke 'yan ta'adda da dama da ake zargi da kitsa wannan hari. Wani kakakin sabon reshen kungiyar Taliban da ta bangare daga uwar kungiyar mai suna Jama'atul Ahrar ta ɗauki alhakin kai wannan hari tare da nuna cewa ta kai shi ne musamman saboda kristocin. Gwamnatin shugaba Umar al-Bashir a Sudan ta ce ba ta taɓa yin amfani da ƙananan yara a lokutan rikici ba, amma ministan yaɗa labaran ƙasar Ahmed Bilal ya ce wasu daga cikin 'yan tawayen da ke faɗa da gwamnati suna amfani da yara a matsayin sojoji. Waɗannan kalamai da suka fito daga gwamnatin ta Sudan na zuwa ne bayan da Sudan ɗin da Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Lahadi suka rattaba hannu kan wani shiri da zai kare ƙananan yara daga faɗawa cikin rikicin da ake amfani da makamai. A cewar Bilal, kuskuren da Sudan ta yi shi ne da ta ƙi rattaba hannu a kan wannan shiri tun da farko. Ya kuma ƙara da cewa gwamnatinsu na da hujjoji da za su nuna cewa 'yan tawayen sun yi amfani da ƙananan yara a matsayin sojoji. Bilal ya ce kusan shekaru 7 zuwa 8 da suka gabata sun cafke ƙananan yara 38, kuma abin da ya sa ba su gurfanar da su a gaban kotu ba shi ne kasancewar yaran masu ƙananan shekaru ne. A yau Litinin masu gabatar da ƙara a Brussels sun ce sun tuhumi wasu mutane uku da laifin haɗa kai da kungiyar 'yan ta'adda. Cafke waɗannan mutane ya biyo bayan hare-haren da aka kai a Brussels ɗin ne babban birnin Belgium waɗanda suka halaka aƙalla mutane 35 ciki har da 'yan ƙasar Amurka 4. Wata sanarwa da ta fito daga ofishin masu shigar da ƙarar ta nuna cewa mutum na 4 da ake tsare da shi a baya an sake shi tun a jiya Lahadi. Mutanen da ake tuhumar sun haɗa da Yasin A da Muhammad B da Abubakar O. Sai dai baya ga sunayensu ba a fitar da wani ƙarin bayani dangane da su ba, kuma masu gabatar da ƙara ba su bayyana ko mutanen na da hannu dumu-dumu a cikin hare-haren da aka kai ba. A jiya Lahadi, shugaban Amurka Barack Obama ya yi ta'aziyya ga iyayen Justin da Stephanie Schultz, wasu ma'aurata biyu matasa da suka mutu a harin na Brussels, baya ga ƙarin wasu biyu da aka samu a jiya Lahadi. To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Dakarun Siriya sun ce za su faɗaɗa ayyukansu a birnin Palmyra da suka kwato daga hannun mayakan ISIS. Yayin da shugaban adana kayayyakin tarihin ƙasar ya ce birnin zai ƙara zama mai muhimmanci ganin cewa ya tsira daga hannun 'yan ta'addan. Dakarun na Siriya waɗanda takwarorinsu na Rasha suka mara musu baya sun yi nasarar kwato Palmyra ne bayan watanni 10 da garin ya yi a hannun mayakan na ISIS. inda suka barna da kayayyakin tarihi da aka adana kusan shekaru 2000 da suka gabata. Kungiyar da ke sa ido kan rikicin na Syria mai suna Syrian Observatory for Human Rights ta ce a rangamar da aka yi na kwato wannan gari ta haddasa mutuwar mayakan 400 da kuma mayaka masu mara gwamnati baya kusan 180. Shugaban Syria Bashar al-Assad ya ce wannan gagarumin nasara ce wacce ta nuna kwarewar dakarun Syria da kawayenta. A ƙarshe, duk da cewa da alamu guguwar zaben fidda gwani tsakanin masu neman takarar shugabancin Amurka ta lafa, yakurin da dukkanin ƴan takara tsakanin jam'iyyar Republican da Democrat ke yi na ganin sun samu nasara na ci gaba da zafafa. Ƴan takara a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat wacce kuma ita ke kan gaba Hillary Clinton ta sha kai a hannun Bernie Sanders a zaɓukan da aka yi ranar Asabar a nan Washington da Hawaii da kuma Alaska. Sai dai duk da waɗannan nasarori na Sanders, har yanzu akwai babbar tazara tsakaninsa da Clinton da kusan wakilai 300. Amma kuma a ɗaya ɓangaren nasarorin ƙwarin gwiwa ne ga yaƙin neman zaɓen Sanders waɗanda aka iya zama sharar fage ga yunƙurinsa na samun nasara a nan gaba. A ranar 5 ga watan Afrilu mai kamawa, ƴan Democrat za su sake wani zaɓe a Wisconsin, sannan sai kuma ranar 9 ga watan na Afrilu su sake fafatawa a jihar Wyoming da ba ta da yawan jama'a. Amma Clinton ta fi mai da hankali ne a zaɓen ranar 19 ga watan na Afrilu wanda za a yi a New York, jihar da ta taɓa wakilta wacce kuma ke da wakilai 291. A ɓangaren ƴan Republican kuwa, yaƙin neman zaɓen da ake yi tsakanin hamshaƙin mai kuɗi Donald Trump da Senator Ted Cruz ya ɗauki wani sabon salo inda suke ci gaba da caccaka junansu babu ƙaƙƙautawa.
Labaran duniya kenan a gamaje daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, Mahmud Lalo ya gabatar. To madalla, yau ne ake sa ran muƙaddashiyar sakataren harkokin wajen Amurka Madam Linda Thomas Greenfield za ta jagoranci zaman sake nazarin taron majalisar haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Najeriya. Gabannin taron da jami'an ƙasashen biyu za su gudanar wani lokaci cikin wannan mako. Ana sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ne zai jagoranci tawagar wakilan Najeriya zuwa wannan taro da za a yi ranar 30 ga wannan wata. Biyo bayan gobarar da aka yi a ƙarshen mako a jihohin Kano da kuma Kebbi, ƙungiyar 'yan kasuwa suna kira ga a gudanar da cikakken bincike kuma a ɗauki matakai na tallafawa waɗanda wannan bala'i ya shafa. Ga Ibrahim Abdulaziz da cigaban wannan rahoto.
Alhaji Muhammad Ibrahim 86, wanda ke zama mataimakin shugaban ƙungiyar 'yan kasuwan Najeriya mai kula da jihohin Arewa 19 a wajen wani taron manema labarai a Yola, ya buƙaci gwamnatocin Arewa ne da su binciki wannan lamari da ke faruwa a yanzu.
Kukan 'yan kasuwa wannan shekara 2016 nan ta zama na wata bazata. Tattalin arziki na harkan 'yan kasuwa na Arewa gaba ɗaya na destroyin a wannan lokaci. Ba abin da za mu ce sai mu ce Ubangiji Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Allah mai mana da alherinsa. Wannan zai destroyin tattalin arzikin ƙasan gaba ɗaya, ma ba na 'yan kasuwa kawai ba. 'Yan kasuwa gaba ɗaya sun karye, kuma zai ƙirƙiro wasu masifu daban don mutane za su waye gari su ga ba su da aikin yi. Ba aikin yi, mutane suna zaune, mutum ɗaya na riƙe da mutane 40-50 a shagunan suna cin abinci a cikin shagunan ga iyalinsa a gida, sannan duk ya zo ya ƙone ya dawo zero, bai da komai. To wannan banda masifa ina dosa, ina muka san inda muka dosa ma wannan abun. In banda dai kawai gwamnati ta tashi ta tsaya, gwamnatocinmu kuma su tashi su tsaya su taimaka mana.
Bisa ga dukkan alamu dai, wannan matsala ta tashin gobara a kasuwanni ta fata da hankulan 'yan majalisar kasar, lamarin da ya kai 'yan majalisar dattawa na masu balayar binciken lamarin. Sanata Abdulaziz Yako ɗan majalisar dattawa ne kuma memba a kwamitin harkokin tsaro na majalisar.
Kasuwa suna ta konewa. Ranar 5 ga watan Janwari kasuwan Yola, 4 ga watan Janwari kasuwan Yola ta kone. A ranar 5 ga watan Janwari kasuwan Kaduna ta kone. Ranar 6 ga watan Janwari kasuwan Numan ta kone. Kurana 7 ga watan Janwari kasuwan Gurore ta kone. Haka kuma kasuwan Mina ranar 24 ga watan Janwari ita kuma ta kone. Cikin February kafin mu Ankara ita kuma cikin 16 ga watan February kasuwan Fufore ta kone. 18 kasuwan Singa ta kone. 19 kasuwan Gusau ta kone. 20 kasuwan Kara ta kone. To yanzu da muke magana kwanan nan kuma 25 ga wannan watan March main market na Kano ta kone. 26 ga wannan watan March ko kuma kasuwan birnin Kebbi. So in ka kula kasuwannin nan kamar ana bin su ne ana kona su. Ababa babu da za ka ce akwai pattern. dole jami'an tsaro su mayar da hankalinsu kan wannan a duba connection din wanda suka haddasa fitinan Boko Haram nan yanda kasuwan nan ake biya ke kona su lokacin zo sun maganan jama'an mu zaman al'umman mu an zo an tada hankalinsu yanzu kuma arzikin su ake bi ake konawa dan haka dole a sa hankali kan wannan dole a bi abun systematically manyan kasuwa dole su tabbata sun sake arrangement na security na kasuwa sannan kuma jami'an tsaro su kuma su yi magana da ƴan kasuwa san irin taimako da za a iya kawowa amma kowa ya tsaya kula
kuma da menene dai akwai fa buƙatar su ma ƴan kasuwa da suke kulawa kamar da mataimakin shugaban ƴan kasuwa na Najeriya ke cewa
ko da akwai hannun wasu a ƙasar da suke kikirma da wannan mu da ƴan kasuwa sai mu tsatsa waddaka mu sa idanu akan yanayin lokacin da ake rufe kasuwa da lokacin da za a bude da yanayin makwabtan mu da yadda muke abubuwa da shafi wuta da sauransu mu lura da masu toye toye da shafi irin masu dafa abinci a cikin kasuwannin mu ko masu shayi ko masu harka da wuta kowane gefe da
Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya
Gare Ibrahim Abdulaziz ministan kasa a ma'aikatar muhalli Alhaji Ibrahim Usman Jibrin ya ce gwamnati ta tashi haikan wajen yaye jama'a daga dogaro kan itatuwa a zaman makamashi musamman a arewacin Najeriya ganin illar da hakan ke haifarwa ga muhalli Minista Jibrin ya bayyana haka ne a hira da yi da Ibrahim Alfahmi lokacin da ya kawo ziyara a nan sashin Hausa na muryar Amurka
ba shakka akwai abin da ake abin da ka faɗa gaskiya ne wannan sare itace ya wuce yadda duk yanda mutum yake zato amma kuma bayan da zaka yi ka hana mutane sare itatuwan nan shi ake makamashi da shi masu aikin braiding da sauransu duk kusan kafin su gasa braiding nan sai sun sare itatuwan nan masu dimbin yawa shi za su sa a wurin gasa braiding din barna ne babba to illa shine me za a yi abinda ake dole ne a dasa itatuwan fiye da yadda ake sarewa dai kenan na biyu dole ka samu mutane hanyoyi na amfani da itatuwa na yadda zai kasance ta hanyar kimiyya idan mutum zai amfani da itatuwa kamar ko biyu ko uku ne ya kasance guda ɗaya ma ya wadata kuma ka samu musu wani hanya da zai hana amfani da wannan itatuwa in ka tuna Najeriya muna da albarkan mai da kuma iskar gas amma abin da ke faruwa a Najeriya kuma fiye da shekaru aru-aru duk iskar gas din nan kona ta ake in ka je matatan mai a Fatako in ka je a Kaduna in ka je a Wari duk inda akwai matatan mai da ake zaka ga iskar gas din nan kona ta ake to abin da gwamnati ke son ta yi yanzu tunda yake ma ga harkan mai a duniya baki daya ya fara ja baya farashin sa ya fadi warwas kuma mun ta'allaka kansa ne abin da shugaba Buhari yake so ya yi yanzu kuma ya fara shine a nemi hanyar da za a karkata akalan tattalin arzikin Najeriya da daina jingina ga caukan akan mai
akan batun
mamaki yawa to shi wannan iskar gas akwai hanya da ake son a bi ta hanyar makamashin wannan Najeriya su wannan za su samu hanyar da za a sarrafa wannan iskar gas da za a rinka sa su a irin kananan tulu ne ko bututu wanda mutane za su
tulu ana zuwa ana
amfani da shi wurin girki to amma kuma ka san ba abu ne mai sauki ba domin mutanen da ke karkara dole sai an gwada musu yadda za su yi amfani da wannan abu
kuma kudin sa saboda farashin sa kamar mutumin kauye ba zai iya cire naira 3000 naira
4000 sai to amma kuma akwai kananan tuluna din da ake yi ɗan kanana sosai akwai kuma wasu irin murhu da ake yi na zamani wanda za a iya amfani da su wasu suna amfani da gawayi wasu suna amfani da dusar abun nan katako din nan to amma duka da ka duba da gawayi din da dusar katakon shi ma ta'allaka ne akan itace
kan mutum itatuwa
to kaga dole ne shirin shuka itatuwa din nan ya kankama sosai don shi ne kadai hanya mafi sauki wanda za a yi amfani da shi idan an shuka itatuwa din nan a san wanne ne za a amfani da shi na makamashi wanne ne kuma za a amfani da shi na abinci kana iya shuka mangorori da su lemu da sauransu duk za su tallafa irin wannan abubuwa
to ministan kasa a ma'aikatar muhalli Alhaji Ibrahim Usman Jibrin kenan aka ji a wani malami wani malamin addinin Islama Khalifa Aliyu Ahmed Abu Fatih ya yi kira ga gwamnati ta sake nazarin dokar hana shigo da abinci ganin halin matsi da talakawa suke ciki. Khalifa ya yi wannan kira ne lokacin da shi ma ya kawo ziyara nan sashin Hausa na murya Amurka, shi ma ya zantane da Ibrahim Alfa Ahmed.
Jama'a a Najeriya suna cikin kunci. Duk da mun san gyara idan aka zo za a yi dole za a shiga kunci. Amma baka shuka shinkafa ba, bata tsuro ka kawo ta kasuwa ba kace zaka hana kawo shinkafa
daga waje.
Bai dace ba. Baka gyara makarantun Najeriya ba. University of Maiduguri, bana student da suka yi apply mutum 36,000
wadanda suka nemi shiga
jami'an University of Maiduguri, mutum 700 aka dauka. Wa'annan ba inda za a sa,
akwai kusan 30,000 ma kenan wadanda ba a dauke su
ba. Ba a dauke su ba. A ce an hana yara zuwa karatu waje. Yaran nan da suke waje suke karatu ba ƴaƴan masu kuɗi bane kawai. 60 ko 50 daga cikin su ma'aikatan jami'o'i ne da ma'aikatan Polytechnic da College of Education. Wanda salaryan su kawai ake ba su. Ake sa musu account su yi amfani da katin su a su cire kuɗi, su biya kuɗin makaranta, su biya kuɗin abinci, su biya kuɗin haya, duk da wannan kuɗin su ba tare da wani taimako ba. Kuma su dawo su yi aiki a universities. Wa'ansu course din da suke yi babu shi a Najeriya. Tukunan wa'annan mutanen ba ku yi musu tanadin komai ba. Rana ɗaya mutum ya je ya sa katin sa account zai ciro kuɗi. Ka ɗauki kanka kana Abuja, ka je banki, a ce bankinka yau an tsayar da shi, za a yi tunani, za a gaya maka akwai matsala, za a warware. Inda in ka fito za ka iya zuwa gidan wani abokinka ka karɓi kuɗi. Bayan wannan abokinka za ka iya zuwa ko ina ne ka gidan ‘yan uwanka ka ci abinci. Amma ka ɗauki kanka kana Washington anan. Ka je ka sa katinka, za ka cire kuɗi saboda ka biya kuɗin makaranta.
Abu yaƙi.
In dai ba jita za ka ɗauka ka je bakin titi, ka riƙa kiɗa kana bara ba. Wanda kuma wannan ɓacin suna ga ƙasa ya fi kowane ɓaci. Ya kamata da an yi hikima da za a bambance ‘yan makaranta da ‘yan kasuwa. Kuma asibiti a ce an hana mutane tafiya. Ba daidai ba ne. Bamma da asibitin, bamma da likitotin.
Khalifa Aliyu Ahmed Abul Fatahi aka ji mun yi amfani da wani ɓangaren wannan hira cikin shirye-shiryenmu da suka gabata. Ana tare da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe 10:11 da kusan minti 10:18 na safe. A hali yanzu kuma sai a gyara zama ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can haƙiƙa ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu, assalamu alaikum. Muna masu farin cikin sake saduwa da ku da wannan la'asariyar ta Litinin, tare da fatan kuna cikin walwala. Masu sauraro, shirin namu na yau zai mai da hankali ne akan ƙudurorin hukumar raya al'adu da ilimi ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wato UNESCO. Sanin kowa ne cewar manya-manyan manufofin hukumar ta UNESCO su ne a samu yaro ɗan makarantar firamare daga aji ɗaya zuwa aji uku ya iya rubutu da karatu, sai yaro ɗan aji huɗu zuwa aji shida ya iya karatu ba tare da taimakon wani ba. Don duba irin azama da malamai da iyaye ke yi wajen ganin an cimma wannan burin, abokin aikinmu Zaharuddin Sani Funtuwa ya haɗa muna wannan rahoton.
Abinda gwamnati ka nihi mu dai ilimi ko jami'u kanana jahannam muna da potepo lokacin sitivite at satuwan ne ba kari.
Masana sun yi wani bayani kamar haka, shinturanci yare ne mai saukin koyo. Amsa ita ce ya danganta ga yaren da mutum ya fara koyo a matsayin harshensa na gado lokacin da yana karami. Hanya mafi sauki ta koyon turanci ita ce hanyar barin dalibai su yi cuɗanya a tsakankanin su. To amma masana sun hakikance cewa za a iya koyon turanci ta hanyar bin manhajojin karatu kamar ta koyon rubutu tare da karanta turanci, sanin ma'anar kalmomin turanci, sanin nahawu wato ka'idojin da ake bi gurin yin magana da turanci, sai kuma sanin yadda ake amfani da kalmomin a cikin jumla. A zagayen da nayi, na ziyarci garin Daura inda na isa wata makarantar sakandare ta Family Support. Na tambayi dalibi Aliyu Hamis Lawal Daura ko zai iya yi mani karatu a harshen turanci.
The lion and the tortoise. The lion who was the king of the animal was ill and he stayed in his cave for 3 days. He told his friend, the mouse, to go to all the other animals and ask them to come and see him. He told the mouse to tell them he was unhappy and wanted to see somebody to talk to him.
Zaharia Musa ita ma ɗaliba ce a makarantar sakandare ta tallafawa al'umma kuma ƴar aji hudu. Ta karanta mani wannan daga littafinta.
Crop farming. If a grows of plant, can something be caused by plant problem such as diseases, pests and weeds? If plant disease means ill health, usually caused by bacteria.
Zainab Rabi ɗaliba ce a makarantar primary ta Bayajidda a masarautar Daura kuma ƴar aji shidda. Ta yi mani bayani dangane da yadda suke mu'amala da malaman su.
Muna da kyakkyawar dangantaka da su tunda suna koya mana sosai. Karfe 7 da rabi malami ya shiga, wani malamin ma yana jiran shi.
To zaki iya min wata jumla ta turanci?
My mommy is cooking. This is a bag. This is a cup. This is a blackboard. A thousand thousands making a million. A thousand million making a billion.
Ahmed Kabiru dan aji hudu ne a makarantar primary ta Bajidda a garin na Daura ya karanta mani wata shedara da harshen turanci.
This is a bag. This is a cup.
Da garin Daura na koma zuwa garin Katsina inda nayi zango a makarantar Jekaka Dawo ta Sahara dake a Katsina. Na tambayi wani dan aji hudu, Sagir Isa, shi ma ya karanta mani karatu a harshen turanci. Sagir ko?
Yes.
Saka ya karanta mun wannan karatun dake gabanka a harshen turanci?
Yes.
Bismillah.
Binary compound. A binary compound contain two elements only. One atom are combining to form molecules. A binary compound, the balance of combining power serves as key point or the most important factor for writing the correct formula of the compound. Before writing down the correct formula for the compound, you must ask yourself the asked question.
To ya danganta ku ku take da malamai da suke koyi da ku?
Suna koyi mu da muke ganewa.
Kuma ya
su koyi mu bin wuce ban gane muka ce eh mun ba mu gane ba tsara koyi mu yadda zamu gane.
Duk ana yin haka a wannan makarantar ta ku?
Eh ana yin haka.
Ka tabbata?
Eh.
Anas Abdullahi dalibi ne a makarantar gwamnati ta Jekaka Dawo dake kofar Sauri a birnin Katsina. Shi ma ya mani karatu da harshen turanci kamar haka.
My name is Anas Abdullahi, gwamnati da kofar Sauri, Katsina State, JS1 Science 2.
To zaka yi karanta mun wannan littafin dake gabanka?
Balance. This is defined as the combined power of any element. The valency of an element is a property of its atomic structure. It can be regarded as the oxidation number of an element. Valencies are usually small hole number.
Shi dai wannan zagaye da nayi zuwa waɗannan makarantu, alamu na nuna cewa haƙa ta fara cimma ruwa a inda waɗannan ɗalibai da in ka tambaye su karanta maka abu da harshen turanci, za ka ga suna maka inda kamar dai abun ba zai yiwu ba.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu na yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Zaharuddin Sani Funtuwa, da Julie Lazarus Gresham wadda ta ba da umarni, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
kai kokarin neman sani don kan
ta gaida Yusuf Aliyu Haran da ya kasance tare da mu ranar Litini mai zuwa domin jin wani sabon shiri ana tare da sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyi da ku aika mana ta email
Wasiƙar ta farko ta fito daga Lawan Girgir dan masanin girgir jihar Yobe Najeriya wanda shi ina jajantawa ƴan kasuwar Sabon Garin Kano da kuma ƴan kasuwar Birnin Kebbi wanda suka yi asarar dukiyoyin su a sanadiyar tashin gobara Allah ya mayar musu da alkhairi amin haka shi ma Abubakar Baban Rabi Sarina yace muna jajantawa ƴan kasuwar Sabon Garin Kano da kuma Birnin Kebbi dangane da iftila'in gobarar da ta same su da fatan Allah ya mayar musu da abin da suka rasa da alkhairi Allah kuma ya kiyaye gaba amin Muna Amurka dan Allah ku bani dama domin aika da sakon jaje na ga ƴan uwana ƴan kasuwar Sabon Garin da ke jihar Kano da ta kororo su na Kebbi a bisa iftila'in mummunar gobara da ta yi sanadiyar dimbin dukiya da fatan Allah ya musanya mafificin alkhairi kana ya kare afkuwar makamancin haka nan gaba sako daga Alhaji Hassan mai waya kan giwa Assalamu alaikum murya Amurka ku bani dama domin na yi kira ga hukumomin tsaron kasar Kamaru da su baiwa wasu daga cikin iyayen ƴan matan Chibok damar ganawa da yarinyar da suka samu nasarar kamata kasancewar yarinyar ta bayyana kanta a matsayin ɗaya daga cikin ƴan matan Chibok da aka sace sako daga Murtala Ibrahim Zangon Daura sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Malama Safara'u matar Haƙila Zamani Almajira Malumfashi da Maryam matar Alhaji Zubairu Gara Basa Kazauri wanda suka ce rike gaskiya da adalci ga shugaba shike kawo zaman lafiya a ƙasa to shugabannin Afirka ku yi adalci don samun zaman lafiya a ƙasashenmu Da ƙarshe sai sakon Usaina Alhaji Umar Foreba Gashuwa wanda yace ya Allah ka ji kan waɗanda suka mutu sakamakon wani mummunan harin bom da aka kai a birnin Lahore na ƙasar Pakistan. Ya baiwa waɗanda suka jikata lafiya ya kuma kiyaye afkuwar haka nan gaba.
To madalla 11 da kusan minti 27 yanzu kuma ga Mahmud ya kimtsa da shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice.
Kasar Pakistan na ci gaba da jimamin mutuwar akalla mutane 70 a wani harin kuna bakin wake da kungiyar Taliban ta kai jiya Lahadi a birnin Lahore dake gabashin kasar. Harin da ya kai keji Kristoci ne kuma hukumomin kasar sun ce akwai akalla kananan yara 30 a cikin waɗanda suka mutu. Duk da cewa da alamu guguwar zaben fidda gwani tsakanin masu neman takarar shugabancin Amurka ta lafa, yunkurin da dukkanin ƴan takara tsakanin jam'iyyar Republican da Democrat ke yi na ganin sun samu nasara na ci gaba da zafafa. Yar takara karkashin jam'iyyar Democrat wacce kuma ita ke kan gaba Hillary Clinton ta sha kai a hannun Bernie Sanders a zaɓukan da aka yi a ranar Asabar a jihar Washington da Hawaii da kuma Alaska. Sai dai duk da waɗannan nasarori na Sanders har yanzu akwai babbar tazara tsakaninsa da Clinton da kusan wakilai 300. A yau Litinin masu gabatar da ƙara a Brussels sun ce sun tuhumi wasu mutane uku da laifin haɗa kai da ƙungiyar 'yan ta'adda. Cafke waɗannan mutane ya biyo bayan har-haren da aka kai a Brussels babban birnin Belgium waɗanda suka halaka akalla mutane 35. Wata sanarwa da ta fito daga ofishin masu shigar da ƙara ta nuna cewa mutum na hudu da ake tsare da shi a baya an sake shi tun a jiya Lahadi. Mutanen da ake tuhumar sun haɗa da Yasin A da Muhammad B da Abubakar O. Sai dai baya ga sunayensu ba fitar da wani ƙarin bayani dangane da waɗannan mutane ba. Dakarun sirri sun ce za su faɗaɗa ayyukansu a birnin Palmyra da suka kwato daga hannun mayakan IS yayin da shugaban adana kayayyakin tarihin ƙasar ya ce birnin zai ƙara zama mai muhimmanci ganin cewa ya tsira daga hannun 'yan ta'adda. Dakarun sirri waɗanda takwarorinsu na Rasha suka mara wa baya sun yi nasarar kwato Palmyra bayan watanni 10 da garin ya yi a hannun mayakan na IS.
To a gaishe ka masu sauraro duka duk kuma abin da ya sawa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can bayan lisha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da labarin wasanni kamar na madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham da ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya rika mata anan ne Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku amma kada ku za ku ɗaga malamai a zauren yau da gobe sun zo da gabatar da wannan shiri mai ƙatarwa kamar kullum.